ya duniyar matasa miya da alkhairi karbiya da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan ana cikin koshin lafiya. Sannun mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Fima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun ji karin bayani akan ginshiƙan taswirar da ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani ta fitar don cimma ƙudurin bunƙasa fannin a cikin tattaunawar mu da babban daraktan NITDA, Dr. Kashifu Inuwa Abdullahi. A cikin shirin na wannan mako, za mu dora inda muka tsaya, musamman ma bayani akan ginshiƙi na ƙarshe cikin biyar da ma'aikatar sadarwa ta fitar don kawo ci gaba mai ɗorewa a fannin, kamar yadda za ku ji daga bakin Dr. Kashifu.
So, ginshiƙi na biyar kuma na ƙarshe shine SWED da za a bunƙasa harkar cinikayya na fasahar zamani. Kamar shi minista yana magana, ya za a yi Najeriya ta zama Global Talent Net Exporter. Fitarwar ba wai sai an fitar su physically ba, kamar za ka iya zama a Najeriya kana aiki remotely. So wannan ma hanya ce da Najeriya babban resource wanda ya fi kowanne shi ne ƙwaƙwalwarmu da yawanmu. Da ake ga Najeriya muna da matasa da yawa, sannan kuma muna da kwakwalwa. In kika ga harkar kamar wasan kwallon kafa da wasanni da yawa, 'yan Najeriya suna kokari sosai. Harkar wake-wake da fim, 'yan Najeriya suna kokari sosai. To don haka in muka samar da abubuwan da su taimaka ta harkar fasahar zamani, kamar yadda suka yi kokari a waɗannan hanyoyin, haka hanyar fasahar zamani 'yan Najeriya za su yi wannan kokarin. So wannan zai taimaka wajen sama mutane aikin yi, kuma zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki gabaki ɗaya. Saboda a duniya yanzu an tabbatar ba abin da ya fi taimakawa wajen bunƙasa tattalin arziki da ya wuce harkar fasahar zamani.
To, waɗanne dabaru ka riga kun tanada wajen cimma nasarar aiwatar da tsare-tsaren taswirar nan biyar?
Hanyar da muke so mu bi shine abin da muke so za mu creating ecosystem kamar learning community. To idan aka zo a cikin application da muka fitar, akwai abu hudu da muke nema. Muna son waɗanda suke so su koyi karatun su kansu su yi apply. Sannan muna son wanda za su yi horaswa su ma su yi apply. Saboda horaswa nan muna so mu yi a Najeriya ne duka 36 state da FCT. Don haka muna son a kowace state, kuma a ce a kowace local government akwai wanda zai iya horaswa, kuma akwai gunda za ka je ka sami na'ura mai kwakwalwa ka yi amfani da ita. Sannan na uku muna son partners, muna son daga local government, state government duka su iya zama partners. Muna son multinationals, development organizations, muna son big tech. Yawa, kamar IHIS, wannan kamfanin da yake taimakawa kamfanin wayoyi, sun riga sun ce za su ba da biliyan ɗaya saboda a yi wannan abu. Akwai kamar su Wema Bank, su ma sun ce za su ba da kuɗi wanda har mai girma mataimakin shugaban ƙasa ya yi launching ɗin wannan abin da na digital literacy da ba su ba. So a ciki muna son a samu irin waɗannan dewa. Kamar akwai state governments da suka zo suka nuna sha'awar, su ma suna so su zama cikin wanda yawa. Kamar Sokoto state sun zo, Jigawa sun nuna sha'awar su, Kano state ma sun nuna sha'awar su. Allah mun haɗu da gwamnan Katsina, shi ma ya nuna sha'awar su, suna so su zo su shiga a dama da su. Sai na huɗu akwai kamfaninnika da su aikin su za su zakulo mai fasaha su haɗa shi da mai neman ya ɗauke mai fasaha aiki. Su kuma akwai waɗanda za su yi a cikin Najeriya, akwai wanda za su yi ma har ƙasashen Turai. In dai kana da fasahar ka iya, za su guyowa mutum gwaji, in ya ci za su sama mutum aiki.
Na'am, waɗannan ababe za ku fi ba wa fifiko daga yanzu?
To, duka abin da mu sa a gaba shine wannan taswirar da mai girma minista ya fitar da shi. Daga nan kuma za mu ƙara ci gaba da ayyukanmu da muke yi, wasu kamar na samar da cibiyoyi na fasahar zamani a ƙasa. Saboda kamar yanzu NITDA ta samar da sama da 1,100 biyu a Najeriya, amma akwai guraren da har yanzu ba su da shi. Sannan akwai inda muke so mu gina manya-manyan cibiyoyi wanda su kuma za su zama wani dandali da masu fasahar zamani da masu sa hannun jari za su rinka haduwa su tattauna su ga fasahar zamani in ta yi a sa hannun jari. So muna son shi ma wannan za mu gina a kowace state a samu guda daya. Sannan muna son mu samar da abin da ake kira technology development zones. Su ya wuce da cibiyar hadaka a samu da jami'o'i da kamfaninnika da masu fasaha a ce sun hadu a wani gu daya inda za a rinka kirkiro abubuwa. Kamar yanzu akwai abin da ake kira smart manufacturing, wato harkar kirkira abu wanda ba sai ka samu manya-manyan injina ba, za ka yi amfani da 3D printers ka yi. So muna son wannan shi ma a ce daga nan zuwa shekara ta 2027 a ce an samu ko guda ɗaya ne a kowanne shiya ba jiha ba cikin six geopolitical zones da muke da su. So shi innovation hub ne da muke so a ce kowace jiha an samu a yi.
Bayanai sun yi nuni da cewa a ma'aikatar NIFDA an kafa wani sashi na haɓaka tattalin arzikin fasahar zamani don ƙara inganta ayyukan samar da ƙarin kuɗaɗen shiga a bisa ƙudurin gwamnatin Najeriya na ciyar da ƙasar gaba ta kuma yi gogayya da saura ƙasashen da suka ci gaba a fannin tattalin arzikin fasahar zamani. Masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban bayani akan ababen da za su taimaka wa Najeriya wajen cimma sabbin tsare-tsaren da ma'aikatar sadarwa ke rakere da tattalin arzikin fasahar zamani da fitar a baya-bayan nan. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
Kar ka yi ba ta nan ba ta sake ba me yasa alƙur'ani ba ka yi